Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Asare assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Kwamitin kula da harkokin shari'a na Majalisar Dattijan Amurka na wani tattaunawa da babban dan shugaba Donald Trump shi da tsohon shugaban kwamitin yakin neman zaben Trump din. Kwamitin dai zai wata ganawa sirri ce da waɗannan mutane biyu a wani sati mai zuwa idan Allah ya kai mu. Babban makasudin yin hakan ko shine kan batun zargin da ake wa kasar Rasha na kutsiya harkokin zaben shugaban kasar na Amurka wanda aka yi a shekarar da ta gabata. Kwamitin ya faɗa jiya Juma'a cewa babban dan Trump shi da Paul Manafort suna tattaunawa da su a kan yadda za su yi wannan ganawar da kuma yiwuwar su dawo da wasu muhimman takardu wanda suke kunshe da bayanai masu tasiri. Sanarwar da ta fito daga kwamitin ya ce ba zai gurfanar da waɗannan mutane ba kuma ba zai tilasta musu su ba da ba a siya a bayyana jama'a ba, amma kuma sanarwar ta ce kwamitin na daman yin hakan a wani lokaci nan gaba idan buƙatar hakan ta taso. Su yi waɗannan mutane biyu yanzu haka suna fuskantar binciken jami'an tsaro domin sun gana da wani lauyan ƙasar Rasha lokacin yakin neman zaben shugaban ƙasar Amurka a shekarar ta gabata. Nada sabon babban jami'in sadarwa na fadar White House da aka yi jiya Juma'a ya sa babban mai magana da yawan fadar da aka fi sani ya yi murabus. Yanzu haka dai shugaba Trump ya yi wa Anthony sakarmunci ta yin mukamin babban jami'in sadarwa na fadar White House, wannan ne ya sa nan take Sean Spicer ya mika takardarsa a nan murabus wanda ya ce zai fara aiki ne cikin watan gobe idan Allah ya kai mu. A cikin sakonsa a shafinsa na Twitter, Spicer ya ce babban karamawa ce da ya samu dama ya aiki a fadar White House kuma tare da shugaba Donald Trump. Yanzu zai Sarah Huckabee sanda ce za ta mai gurbin Spicer din a matsayin sakatare yaɗa labarai. Ko da yake shi ma Spicer ya taɓa rike mukamin babban jami'in sadarwa na fadar ta White House din amma na matsayin wucin gadi bayan da Mike Dugbe ya rike mukamin na tsawon watanni biyu. Shi ko sakarmunci mutum ne dan wato sanannen dan jam'iyyar Republican ne musamman ma akan batun asusun tallafawa kamfe, kuma na yawan fitowa a cikin shirye-shiryen talabijin a lokacin yakin neman zaben shekarar ta gabata. Sai dai ya goyi bayan wasu 'yan takarkari biyu kafin daga bisani ya fito ya nuna goyon bayansa ga shugaba Donald Trump. A wancan lokacin ma har yana kiran shugaban Trump dan dagajin siyasa. A jiya Juma'a 'yan jarida suka tayar masa da wannan batun wato game da kalamin nasa. Sai ce haka shi ma Trump ke tada wannan magana kusan cikin kowane dakika 15 idan suna tare. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Babbar jami'ar 'yan sandan Minneapolis da ke jihar Minnesota da ke nan Amurka ta sauka daga kan mukaminta bayan wani dan sanda da ya harbe wani dan ƙasar wato Australia mai shekaru 48 da haihuwa har lahira. Babban jami'ar mai suna Jenny Hartu ta yake takardanta na barin aiki ne a shafinta na hanyar sadarwar Facebook a jiya Juma'a. Tana cewa wannan abu da ya faru ranar Asabar din da ta gabata da ma wasu ire-irensa ya sa tana ganin ya dace ta aje aiki ta yi jimamin wannan al'amari. Ta ce ta shirya aje aiki domin a samu wani sabon jini mai kuma sabon tunani domin ganin ya samu hanyoyi da zai inganta ayyukan 'yan sanda a wannan birnin. Sai dai kuma wata jarida cikin gida ta bayyana cewa ita Hatiu ta sauka ne sakamakon kiran da magajin garin birnin Best Horse ta yi mata, wata ce a gaskiya gunduman bai da sauran wani ƙwarin gwiwa ga wannan jami'ar. Yanzu haka dai mataimakiyar jami'ar 'yan sandan nan Mediria Arandondo ta shirya za ta mai gurbin Hatiu din. Dama dai ita Hatiu ta jima tana shan suka domin ba wannan ne karo na farko na abinda suke kallo a matsayin sakaci ba a gare ta domin ko kwanan baya an zarge ta da kin dawowa da wuri cikin birnin daga wata jihar ta tafi sa'in da wani dan sanda dake zaune a wani shinge ya harbe wata mata bisa kuskure matar ko wacce aka harbe ta fito ne lokacin da ta ji wata na kuwa a kawo mata dauki domin ana neman a yi mata fyaɗe Majalisar dokokin kasar Venezuela wadda yan adawa ke da rinjaye a cikin ta ta nada wani sabon babban alkalin kotun kolin kasar abinda babban kotun nan take ta sa kafa ta fatali da shi yanzu wannan shine sabon rikicin da ke neman kunno kai a kasar a jiya juma'a ne dai majalisar dokokin kasar ta nada sabbin alkalai har su 13 da kuma wasu mataimakan su 20 amma nan take babban kotun kasar ta ce wannan ya saba wa dokar kasa kuma wani yunkuri ne na wuce iyakar su
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ba saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne Madalla kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau
Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan dauke muku da rahotanni guda biyar rahoton mu na farko zai magana akan muhimman amfanin tazarar iyali ga lafiyar iyaye mata da kuma alfanun sa ga tattalin arzikin iyali rahoton mu na biyu zai magana akan muhimmancin baiwa mata masu juna biyu kulawa ta musamman shi ma rahoton mu na uku zai mana magana ne akan muhimmancin zuwa awon ciki ga mata masu juna biyu yayin renon ciki da haihuwa shi kuwa rahoton mu na hudu zai magana ne akan makoman kananan yara masu dauke da cutar amosanin jini yayin da rahoton mu na biyar Zai bi tawagar Bakatma hukumar nan mai yaki da cutar zazzabin cizon sauro cutar sida kuturta da kuma tarin fuka a jihar Bauchi zuwa karamar hukumar Shira a ci gaba da zagayen kananan hukumomin jihar da hukumar ke yi baya ga waɗannan rahotannin zamu ji daga bakin mai ɗakin gwamnatin jihar Kaduna Hajiya Ummi Aisha Nasiru Rufa'i irin kayan abincin da suke kokarin fadakar da al'ummar jihar Kaduna da linka baiwa yara kanana a kokarin da ake yi na yaki da cutar tamowa a jihar ta Kaduna sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin
madalla gaida Muhammad Nasir
Mazana harkar kiwon lafiya sun tabbatar da cewa rashin rungumar tazarar iyali yana taka rawa wajen mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa. Halimatu Abdullahi na da rahoto daga dutsen jihar Jigawa.
Sai dai kuma a hannu guda, masanan na nuni da cewar da jama'a za su rungumi tsarin tazarar haihuwa da an samu raguwar mace-macen matan da kaso 30 cikin 100. To ko yaya jama'ar da ke karamar hukumar Rona ta jihar Jigawa suka karbi wannan batu? Malama Hafsa Ja'far ita ce mai kula da sashin bada tazarar haihuwa a babban asibiti da ke karkashin kulawar hukumar lafiya a matakin farko na garin na Roni.
Mu dai karamar hukumar Roni mun samu ci gaba mata masu zuwa tazarar haihuwa. Da dai akwai cikin duhun kai, mazajen su sai su ce Allah bai hana ba. To kuma yanzu Allah ya kawo mana yanda muke dan jan hankalin su, ko in muka fita gidan biki, ko in muka fita gidan suna haka, ko kuma a saka a cikin shelar ta tazara haihuwa. Da dai muna samu kaman mutum 15, to yanzu kuma ci gaban da yazo haka muna samu har mutum 148 a kowane wata muna samun haka.
To shin Malama Hafsa zaki dan fadawa masu sauraron mu wasu kadan daga cikin amfanin bada tazarar haihuwa?
Abin da muke kira da shi tazarar haihuwa shine muke nuna mata kamar misali haihuwa daya zuwa 10. Yawanci in muka zo kamar misali karba haihuwar su, mu ma'aikata muna shan wuya, su kuma matan suna shan wuya. To shine muke dan nuna musu su zo su ringa yin alluran nan, saboda tana da muhimmanci. Ba ce akai an daina haihuwa gaba ɗaya ba, amma a huta zuwa shekara ɗaya zuwa hudu ko biyar, sannan mace sai ta kuma dauka wani juna biyun, ba matsala.
Idan misali mace ta dauki ciki kafin waɗannan ratan lokacin da kika bayyana, inda akwai wasu matsaloli da ka iya samun ta?
Ana samun matsalar kamar jijjiga, ita ce ake cewa eclampsia, ko kuma zubar da jini, shine muke kiran shi PPA, da kuma fashewar mahaifa. To duk ana samun wannan matsalolin akai. Idan suka zo muna dan gaya musu, da kuma wannan shan maganin Hausa, duk muna nuna musu gaba ɗaya su daina, saboda ba shi da amfani. Idan kuma ka tsinci kanka a cikin wannan yanayin abubuwan da na lissafo, to garzayo ku tawo asibiti, akwai ma'aikatan kula da lafiya.
Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Uwar gidan gwamnan jihar Neja Dr. Amina Abubakar Sani Bello ta bayyana mahimmancin baiwa mata masu juna biyu kulawa ta musamman domin inganta lafiyarsu da na jariran da suke dauke da su, inji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
Dr. Amina Abubakar Sani Bello, wadda kwararriyar likitar mata ce, ta ce kulawa ta musamman ga matan masu juna biyu zai taimaka matuka wajen raguwar mutuwar matan a lokacin haihuwa. Uwar gidan gwamnan Niger Dr. Amina da a yanzu haka ta samar da gidauniyar kulawa da mata masu juna biyu da kuma matan da ke fama da cutar sankarar mama ta kara da cewa
wannan shine ɗaya daga cikin abubuwan da zai taimaka mata masu juna biyu su haihu lafiya, ba za su rasa rayukansu ba. Mata a Najeriya da yawa suna mutuwa wajen haihuwa, kuma matsalan shine yawancin su idan suke haihuwa matsala ya kama su ba hanyar taimakawa. To banda na mata masu juna biyu, mun kafa wani center ana na duba mata dan a gano wa'anda suke da kamar ciwon sankaran nono a farkon shi. Matsalan ciwon sankaran nono shine yawanci mata suna zuwa lokacin abu yayi nisa, babu wani abu da za a yi, daga nan mata sai su mutu daga cikin wannan ciwon. To amma shi abin da yake bukata shine a gano shi da wuri. Wayansu lokaci bamu iya hana ciwon, amma muna iya kamawa da wuri ta yadda za a samu maganin shi da wuri, mata su samu lafiya. To abinda center din mu muke yi shine duka mata, ko da muna wato ana screening din su, ana duba su, ya ana tantancewa, ana tantance su a gano wa'anda suke da matsala tun da wuri, ko kuma wanda basu da shi. Wa'anda kuma basu da shi, in an duba su sai a basu lokaci wanda za su sake dawowa ana duba su, dan mun manufar mu shine duk wanda take da irin wannan ciwon a kama shi tun da wuri ta yadda za a bata magani da wuri. Kuma muna tantance mata game da ciwon sankaran na bakin mahaifa, ana ce mashi cancer of the cervix. Shi wato ciwo ne wanda yake dauki shekaru da yawa kafin ya kama mace. Alamomin ana ganin su da wuri. To wannan ma in muka tantance mata, muna ganin alamomin nan take, muna iya ba su magani ta yadda ba za su kama wannan ciwon ba.
Amma yanzu ya girman wannan matsala take.
Yana da yawa. A Najeriya gaba daya a cikin ciwukan daji ko sankarau da ke kama mata wa'annan guda biyu na nono da na baki mahaifa sune suka fi kashe mata saboda haka ciwo ne mai muhimmanci kuma matsalolin da muke da shi shine mutane sun canfa shi ba su zuwa asibiti da wuri to mun manufan mu a nuna ma mata cewa mutane ma da maza da mata cewa wa'annan cututtukan ana iya kama su da wuri amma abinda ake so shine a tafi asibiti da wuri a je a duba
Dr. Amina Abubakar Sani Bello uwar gidan gwamnatin jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
Masana harkar kiwon lafiya sun kara jaddada cewa zuwan mata masu juna biyu awo da kuma haihuwa a asibiti ne kadai zai kawo ƙarshen mace-macen mata yayin renin ciki da haihuwa Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto daga kanan Dabo
Malama Hajara Muhammad Dello ta babban asibitin Dutse dake jihar Jigawa ce ta bayyana haka a yayin da nake tattaunawa da ita yayin wani gangamin fadakarwa akan kiwon lafiya gidan rediyon murya Amurka ya shirya a asibitin
Awon ciki yana da muhimmanci kwarai da gaske ga mata masu ciki domin idan sun zo wannan awo akwai abubuwan da ake musu ana gwada hannun su domin a ga jinin su ya hau ko bai hau ba idan jinin su ya hau ana rubuta musu magani ana dan dauka musu lokacin da za su dawo domin a ci gaba da duba su har su haihu lafiya sannan ana gwada karfin jinin su wannan karfin jini da ake gwadawa dan a ga yaya suna da isasshen jini a jikin su ko ba su da shi idan suna da isasshen jini a jikin su shikenan idan kuma an ga cewa jinin bai ishe su ba amma bai kai yanda za a ƙara musu jini ba za a rubuta musu magani za kuma a ba su shawara akan abincin da ya kamata su ci jinin jikin su ya dawo za kuma su dinga zuwa ana duba su har lokacin haihuwa
daga wani lokaci ne ciki ya kamata ta fara zuwa awo
lokacin da mai ciki ya kamata ta fara zuwa ciki daga zarar an ce ta yi wata biyu bata ga jinin al'adarta ba wata uku zuwa wata hudu ya kamata a ce ta zo ta fara awon ciki
menene bambancin matar da take zuwa awo da wadda ba ta zuwa
akwai bambanci da yawa saboda matar da take zuwa awo zaka ga cewa kamar yanda ne bayani a baya in dai har babu isasshen jini a jikinta za a maganta mata shi wanda wannan rashin jini ba karamin illa bace ga mata masu ciki yana iya sa a haifi da karami yana iya sa uwa ta bari yana iya sawa ma uwar ta rasa rayuwarta ko duk a rasa guda biyun gaba daya a rasa dan a rasa uwa
wanne irin kira zaki ga mata masu juna biyu ganin sun zo asibiti domin su amfana da wannan shiri na rigakafi
kiran da zan yi ga mata masu juna biyu shine da Allah da zarar sun samu ciki su dinga neman izini ga mazajen su cewa su bar su dinga zuwa awo domin idan akwai matsala a tattare da su a maganta musu ita kafin lokacin haihuwa yayi
wasu matan sukan zo awo amma kuma in haihuwa ta tashi sai su haihu a gida suna ganin zuwa asibiti haihuwa ragwanta ce ne zaki ci a game da wannan
zuwa haihuwa asibiti ba ragwanta ba ce ba saboda matsala ta fi faruwa yayin naƙuda ko kuma a ranar farko da aka haihu matsala ta fi faruwa a wannan lokacin to kaga ai ba iyawa bace a ce ka zauna mace ta zauna a gida ta haihu mabiya ta makale bata fita ba jini yana ta zuba an debo ta ba a cikin hayyacinta ba an kawo ta asibiti gara ta zo ta haihuwa asibiti idan an ga matsala za ta faru za a magance mata ita kafin faruwar wannan matsala
Malama Hajara Muhammad Bello ta babban asibitin Dutse dake jihar Jigawa kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano Najeriya
cutar amosanin jini cuta ce da likitoci suka tabbatar da cewa ana garanta daga iyaye da kakanni shin ko menene mafita ga kananan yara game da cutar ta sankarar jini Shuaibu Mani na da rahoto daga maradin jamhuriyar Niger
Dr. Mani Amadu ƙwararren likita dake asibitin Kaura Hassan ya fara yi mana fashin baki ita wannan cuta ta amosanin jini
cuta ce wanda gadonta ne ake yi ba daukar ta ake ga wani ba don kaga mutun da amosanin jini ko AMC to ba shakka ya gado ta ne ga mahaifa kala biyu ne na farko kamar din mutun ya gado ga mahaifi daya shine kala guda ita ce muke kira heterozygote to ita mahi yawa dai ba ta damuwan mutun ta biyu kuma ita ce wanda aka gado ga mahaifa biyu an gado ga uwa kuma an gado ga uba ita ce ake kira homozygote to ita ce gaskiya wanda ke tsananta sosai bayan karamcin jini tana haddasa ciwo na jiki sosai lokacin musamman dai kaman lokacin dari koko shigowa na sanyi na damina tana damuwar mutane sosai shine ake cewa crise occlusive
doctor da yake ka bayani cewa abu ce cuta wanda ake gadanta to kira ina muku mar kananan yara a ciki
to ba shakka cuta ce wanda ke damuwar kananan yara sosai saboda su in crise ki ta taso gaskiya suna ba mutum tausayi homozygote kenan kullun ne suna cikin karamcin jini su kan gaskiya in ba gama da karin jini ba gaskiya rayuwa ma ba ta inganta
ba a takaice kenan doctor cuta ce mai mutukar illa wata kila ma tana kisa sosai
ba shakka eh masu tana da illa sosai na daidai kaga tana kawo karamcin jini kamar yadda nace to asali kuma karamcin jini abu ne wanda yana kawo rauni sosai ga jikin mu kai kare da karaje wannan da ake kira homozygote gaskiya in abun yayi nisa tana iya ta kai mutum ga halaka idan kwana ya kare
tunda haka ne duka cuta ba ta rasa mataka riga kai doctor Wani Amadu ya kutso da bayanan gargadi ga ma'aurata
kula da yaran musamman lokacin dari ko kuma ni na damana kenan ya kamata wanda ke fama da ita idan dari ya shigo ya zamanto yana unkwali da tufa mai maganin dari in ba haka ba wannan crisis ke gaskiya tana damuwar mutum to ita dai rigakafin ta guda ne in ya zamana mutum yana dauke da AMC gaskiya kahin yayi aure ya san cewa wancin da zai aurewa yana da ita ko baya da ita
Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Niger
a gaida Shaibu Mani tawagar da hukumar Bakatma mai yaki da cutar zazzabin cizon sauro cutar sida kuturta da kuma tarin fuka ta isa karamar hukumar Shila dake jihar Bauchi wakiliyar mu Amina Abdullahi Girbo na cikin tawagar da kuma rahoton da ta aika mana
da yake maraftar hukumar Bakatma mataimakin shugaban riko na karamar hukumar Shira Alhaji Adamu Abubakar Sumfati
muna farin ciki da sakon da kuka zo da shi kaman ni zan iya cewa da tamba dan wani lokaci ma kawan memba na ku ne saboda akwai dan wani asamin da muka yi da ku so ni ba bakon wannan cibiya bane abu ne da kusan wasu abubuwan na san su na gansu wasu kuma haka yi da ni so lalle wannan cibiya ta Bakatma a tabbatar kuna iya bakin kokarin ku wurin taimakawa gudanar da abubuwan nan duk da kuka lissafo kuma ina ne ba ku tabbacin ni zan fada karamar hukuma na Shira an amfana da wannan abun sosai kuma abubuwa da dama wanda kuka sa a gaban ku na kuka kun kawar ba shakka an kawar da yawa
mataimakin shugaban riko na karamar hukumar Shira kenan Alhaji Adamu Abubakar Tumfafi da yake bayani Alhaji Umar Yarima Sallaman Katagum
jama'a al'umman Shira sai Allah ya kawo mutanen mu na Bakatma sun zo saboda su wayar da mu abubuwan da ake ciki kuma mun ji bayani daga shugaban Bakatma Dr. Dada ya mana bayani filla filla yadda cututtukan nan suke addabar jama'a suke kashe mutane kowanne daga cikin su babba ne in ka ambace shi da HIV da tarin fuka da kuturta da zazzabin malaria kowanne yana kisa musamman yara masu tasowa zazzabin malaria ne yana musu ta'adi iri iri saboda haka kashi Dr. Dada ya zo ya mana bayani irin halin da ake ciki muna fata wannan bayani da mai girma shugaban Bakatma ya mana zai mana amfani sosai da sosai
Sallaman Katagun kenan Alhaji Umar Yarima Ali shugaban Bakatma Dr. Mansur Mustafa Dada ya bayyana irin tsarin ayyukan da yake rataye a wuyar hukumar
akwai kuma committee wanda zamu rantsar committee da zamu rantsar shine wanda za su dinga kula da yadda za a dinga yaki da waɗannan cututtuka guda hudu ba akan yaki da waɗannan cututtuka kuma zamu je babban asibiti na nan jama'are su ma mu duba aiki muna dauke da kaya a karamar hukuma yadda muka duba muka ga akwai gibi zamu sauke mu bada kayayyakin da ya kamata haka shi ma general hospital idan mun je muka duba musamman bangaren da ya shafi yaki da waɗannan cututtuka guda hudu akwai kaya da zamu sauke mu ba su
Dr. Mansur Mustafa da kenan shugabar hukumar Bakatma Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bi mai ɗakin gwamnatin jihar Kaduna Hajiya Ummi Aisha Nasiru Elfa'i domin jin irin kokarin da suke yi na faɗakar da mata irin abincin da zasu baiwa ƴaƴansu domin kaucewa kamuwa da cutar tamowa.
A cikin abubuwan da muke kokarin yi shine mu wayar mu da ƴan uwan mu kai daga mazan mata cewa wannan matsalar da take kashe mana ƴaƴa abinda zamu yi na yakatta din yana nan a tare da mu. Yanzu in ka duba waken soya muna da shi alhamdulillah, gyada muna da ita, su gero da sauran abubuwa da su manja abubuwa ne da su dawa akwai kunin dawa dan aka hada aka ba yaro. Su zogale din nan suna da abubuwan da za a dauka daga ciki a hada a ba yara kaga sun samu karfin jiki da ginannen jiki cikin ikon Allah. Babban matsalan ba wai rashin abincin bane, Allah ya wadatar da mu muna da yalwacin kayan abincin. Wani irin abinci ya kamata mu hada da zai mana amfani a jikin mu shine dan mafi yawanci zaka ga mutanen mu mun fuga cin duka starch abinci da za a ce carbohydrate. Su kuma iyaka irin kashin aji na wannan irin kayan abincin su kadai ba su isa su gina mana jikin mu ta yanda ake bukata yanda zai samu koshin lafiya ba. Dan babban matsala shine wannan matsalan tana karya garkuwan lafiya na jikin dan adam. Abinci cikan kuma da ya kamata mu hada mu shiga ƴaƴan itatuwa ga ganyayyaki duk muna da su alhamdulillah, bishiyar mangoro kusan tana nan ko ina har su gujiya zaka ga akwai abin da an aka hada na gujiya za a samu cinye ko Allah a samu abinci mai sinadarin da yake amfana wa jiki. To sai kaga koda kana da rumbu katar rumbu na buhunhunan shinkafa wannan shi kadai ba zai iya gina maka jiki yanda ya kamata ka samu koshin lafiya da ingantaccen garkuwar jiki ba. So shine muke kokarin mu hada kai da su masana kan wannan ilimin kashi-kashi na abinci muga cewa cikin ikon Allah cikin wannan tsarin da muke yi na Cardinal me zamu iya fitowa da shi da ake cewa local recipes shine hanyoyin dafa abinci namu na gida wanda zamu iya yadawa kamar shi ikon Allah ta hanyar radio din nan haka ko television da kuma ma asibitocin da muke bada wannan magungunan na rashin lafiya. Me zamu iya koyawa matan mu a gida su ga cewa suna cikin ɗakin su ma za su iya hada abincin dan Allah dan suka ba ƴaƴan su ba sai an kai ga wannan cikin wannan tsamarin da za a ce yaro ya kai ga ya kusa rasa ran shi ba.
Hajiya Ummi Aisha Nasiru Elfa'i mai ɗakin gwamnatin jihar Kaduna kenan ke mana bayani irin abinda suke kokarin fadakar da iyaye su rinka amfani da shi domin yaki da cutar rashin abinci mai gina jiki ga kananan yara wato tamowa. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Masu sauraro kwata-kwata abinda za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau. Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Ya Allah ya Allah na duka
anan ka suna mun yi recording din case na fiya dai sun fi dari wadan su in kaji kaman kai kwalla.
Muna da ƴan majalisun jiha guda 40 babu mace ko daya. Muna da ciyamomin kananan hukumomi fiye da 40 babu mace ko daya. Muna da ƴan majalisun tarayya guda 24 babu mace ko daya. Ga gwamna ga mataimaki duka ba mace.
Akwai haƙƙin na mutum idan ba za ka iya aure ba, idan ba ka da halin aure, ba ka da halin riƙe mata ka ba ta inda za ta zauna, ka ba ta abincin da za ta ci, ka ba ta tufa, ka ba ta makwanci, to idan ba ka da wannan kada kai aure.
An ka mare ni daidai ne in mare ka tun da dai an ce in ka ɗauki rai ma a ɗauki ranka, ka ɗauki ido a ɗauki naka, ka ɗauki haƙuri a ɗauki naka, don me in kai mare ba za a rama ba.
Auren nan a hannun maza yake, idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu ba ma mu kai ƙara a gaya musu a jakun nan su gyara ba, kaga ba lalle ne su rike mu ba
ku kasance tare da shirin domin iyali kowace alhamis da karfe 6 na safi agogon Najeriya Niger da Kamaru karfe 5 agogon Ghana
jama'a tambaya ni ke da
jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.